à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke muku magana daga ofishin Sashen Hausa na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Hakanan ana iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani da Lal Daniya a Jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe ne da labarin taron gamayyar kungiyoyin arewa da ke shirin zanga-zangar lumana don kokawa kan tabarbarewar tsaro. Rahoton matakan raya noma ta hanyar feshin maganin tsuntsaye masu lalata amfanin gona. Martanin gwamnatin Niger kan zargin kashe fararen hula. Shirin a daina shan kwaya inda za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Duk kafin nan a dakaci labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar ƴan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafar fata daga aiki bayan da ya kashe wani bakar fata a lokacin da ya karbe wasu na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga ƴan sanda. An harbe Rashad Brooks ne a daren Juma'a bayan da ya karbe na'urar ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa. Rundunar ƴan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'in ta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar ƴan sandan birnin na Atlanta Erica Shields bayan kisan ba Amurkin dan asalin Afirka, lamarin da ya janyo barkewar mummunar zanga-zanga a birnin na Atlanta. Zanga-zangar dai ta faro ne cikin lumana a ranar Asabar, amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin. Suka kuma kona kantin sayar da abinci na Wendy's da aka kashe Brooks a barbajiyarsa. To a wani labari makamancin wannan, wasu ƴan sandan birnin Minneapolis su bakwai sun aje aikinsu yayin da makomar rundunar ƴan sandan birnin ke tangal-tangal tun bayan mutuwar George Floyd. Babu tabbacin ko murabus din da ƴan sandan suka yi na da wata alaka da mutuwar Floyd. Rundunar ta aika da wata sanarwa ga gidan rediyon Minneapolis na WCCO. Wacce ta nuna cewa mutane kan bar wuraren aikin su bisa dalilai da dama, kuma rundunar ƴan sandan birnin ta MPD ba ta tsira ita ma ga haka ba. Amma a dalilin barin aikin da ƴan sandan suka yi, babu wata alama da ke nuna barazana ga tsaron jama'a. Sai dai jami'an ƴan sandan da dama sun faɗa wa jaridar Star Tribune da ake bugawa a birnin na Minneapolis cewa sun fusata ne saboda matakin da magajin garin Jacob Frey ya ɗauka na cewa su fice daga ofishin ƴan sanda da ke shirya ta uku a lokacin zanga-zangar da aka yi kan mutuwar Floyd makonni biyu da suka gabata, lamarin da ya kai ga masu boron suka banka wa ginin wuta. Mai ba da shawara a fannin tattalin arziki a fadar gwamnatin Amurka ta White House, Larry Kudlow, ya ce mai yiwuwar dubban magoya bayan shugaba Donald Trump da za su halarci gangamin siyasar nuna mai goyon baya a Oklahoma ranar Asabar sai sun saka takunkumin rufe baki da hanci domin a kaucewa yaɗa cutar coronavirus. Sai dai gangamin yakin neman zaɓen na Trump bai fayyace ko yana da shirin ganin an tilasta bin matakan kariya da hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fitar ba, wanda daga cikin su akwai buƙatar a rufe fuska a cikin taron jama'a makamancin wanda Trump zai yi a birnin Tulsa. Akalla mutum 19 ake hasashen za su taru a babban ɗakin taro da ake kira BOK domin nuna goyon baya ga wannan gangami mafi girma da Trump zai gudanar cikin watanni uku. Babban jami'in na fadar White House Kudlow ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa ya kamata ma'aikata da ke shirin komawa bakin aikinsu su ci gaba da bada tazara a tsakaninsu tare da yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Da manema labarai suka tambayi Kudlow ko wannan kira da ya yi ga ma'aikatan ya shafi har da waɗanda za su halarci wannan gangami, sai ya ce watakila ya shafe su. Shi dai shugaba Trump ya sha yin buris da shawarwarin da ake bashi na cewa ya rika saka takunkumin fuska idan zai shiga taron jama'a domin ya zama abin koyi ga Amurkawa wajen ɗaukar matakan daƙile da cutar coronavirus, wacce ta harbi sama da mutum miliyan 2 ta kuma kashe sama da mutum 115 a Amurka a alƙalaman da suka fi na ko'ina a duniya. Koriya ta Kudu ta kira wani taron gaggawa tare da neman makwabcinta ta arewa da ta mutunta wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla. Hakan na faruwa ne sa'o'i bayan da Koriya ta arewa ta yi barazanar ruguza wani ofishin da aka kafa domin tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen biyu da kuma barazanar daukar matakin soji akan Koriya ta Kudu. Akwai rahotanni da ke nuna damuwar cewa akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta koma takalar fada ne domin jaddada hadin kan kasar ta, yayin da tattaunawa da suke da Amurka kan makamin nukiliyar ta ya cije a wani mataki. Masu lura da al'amura sun ce Koriya ta Arewa na matukar bukatar a sassauta mata takunkumin da aka kaba mata wanda Amurka ke jagoranta, yayin kuma da ake fuskantar matsalar annobar coronavirus. Ita dai Koriya ta Arewa na zargi makwabcinta ta Kudu da gazawa wajen hana masu fafutuka da ke farfagandar cusa hakkiyar gwamnati a zakatan 'yan Koriya ta Arewa waɗanda ke tsallakawa zuwa cikin yankinta domin raba takardu na farfaganda. Amma ƙwararru sun ce Koriya ta Arewa ta da matuƙa ne saboda Koriya ta Kudu ba ta taɓuka komai wajen ganin an farfaɗo da ayyukan bunƙasa tattalin arziki da ƙasashen biyu ke haɗa kai su yi. Wani babban ɗan siyasa a Congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar COVID-19. Kafafen yaɗa labaran ƙasar ta DRC sun rawaito cewa iyalan Pierre Lumbi sun bayyana mutuwarsa a Kinshasa a jiya Lahadi, sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba.
Gamayyar kungiyoyin Arewa mai jihohi 19 za ta gudanar da zanga-zangar lumana a yankin don nuna damuwa kan tabarbarewar tsaro. Jagora a kungiyar Nastura Ashir Sharif bayan taron manema labarai a Abuja ya ce za a fara zanga-zangar da jihar Katsina a ranar 30 nan 16 ga watan nan na Yuni. Bayan nan ranar Asabar mai zuwa kungiyar ta ce zanga-zangar za ta gudana a dukkan jihohin na Arewa da zummar jan hankalin gwamnati ta ƙara tsayin daka kan samar da tsaro. Sharif ya ce zanga-zangar ta lumana ce ba neman bijiri wa gwamnati ba.
Hanyoyin da gwamnatin tarayya take bi wajen magana harkar tsaro a arewacin Najeriya saboda abin kullun gaba yake lalacewa gaba take. Tun mun da muka fara daga Boko Haram muka dawo fashin shanu da kwacen shanu da sauransu, muka dawo 'yan bindiga dadi wanda za su su kashe gari su kone garin ma ba amma san me suke nema ba. Sannan muka zo magana satar mutane a dau mutane a garkuwa da shi ba wanda ba dauka ba kasan nan, an dau malami, an dau basaraki, an dau talaka, an dau mai arziki, an dau ma'aikacin gwamnati, an dauki rita, an dauki tsoho, an dauki yaro, an dauki mace, an dauki namiji, ba wanda kalkal mutum da ba dauka ba a arewacin Najeriya. To tunda ake yin wannan magana, abinda shugaban kasa zai fito ya faɗa tunda shine shugaban babban shugaban tsaro a kasa mai tsaron kasa, sai ya ce ko ya ce Allah wadai da abin, ko ya ce sai an kamo wanda suka yi wannan information din su har yau tunda yake cewa za a kamo wanda suka yi wannan a hukunta su, mu ba gani ba kuma kullun abin gaba yake. Yanzu abinda ya faru a wannan satin ka dauki kamun kwana 10 abinda ya faru da irin mutanen da suka mutu ko ita coronavirus din da aka dauka aka sawo wani irin dangi ake taimata cewar kaka bata kashe rabin mutanen da aka kashe aka arewacin Najeriya ba, banda wanda aka sace, banda wanda aka raunata suna asibitoci a yanzu. To ne ake so ayi? Mutane a kungiyoyi sun rubuta gwamnati shawarwarin yadda za ta kullu harkar tsaron nan, ta yi watsi da abin. Kungiyoyi sun je sun zauna da shugaban kasa, sarakuna sun rubuta, malamai sun rubuta, an yi conference a Arewa na maganar tsaro, an kai takardun an aika rubutun tarayya, duk bace komai ba. Karewa majalisar kasa da majalisar dattijai da majalisar wakilai sun taru sun tattauna maganar tsaro, sun ce da shugaban kasa ka sauke waɗannan jami'an tsaron, shugabannin jami'an tsaron nan ka canja su a gani. Yaki ya ce ba zai ba, kuma gashi shi ba mu ga ya kawo wata hanya sabuwa da zai mu ga cewa abin yana yin kasa ko yana raguwa ba. To ne kenan, ni ina goyen bayan waɗanda suke wannan zanga-zanga da ake, ba ma goyen bayan ta ba, zan halarci cikin duk zanga-zanga da za a yi akan nuna jin zafin mu mutan arewa da abin da ake faruwa a arewacin Najeriya na kashe mutane da sace mutane da garkuwa da mutane da kone kauyukan mutane da ake zuwa nayi.
Su ne nan duba yawancin jami'an tsaro in kana hira da su za su ce akwai bayanai da watakila ba a sani irin matakan da suke ɗauka. Yanzu faɗa kuma kamar za su ba da satar amsa ne ga 'yan ta'adda nan, ba mamaki ana yin abubuwa da yawa ɓoye mutane ba su sani ba ne, shi yasa suke nuna irin wannan damuwar.
To yanzu kai da kake ɗan adam, Allah ya halicce ka kai aiki da abin da yake zahiri, abin da yake a ƙasa ka gani, ina kai ina magana wani abu na baɗi ne. Mu abin da muke magana a ba mu tsaro, a kiyaye mu, a hana mutane su zo su farmake mu, su ci mutunci mu, su jarrafin mu, su kwashi dukiyar mu. To ba mu gani ba, ina wata magana zancen wani magana a wani abu da ake akai? Babu. Abu uku ne cikin ukun nan ne. Na farko, ko dai gwamnatin tarayya da shi shugaban kasa ba sa nufin su kawo karshen wannan abu, ko kuma shugaban kasar da shi da shugabannin jami'an tsaron ba za su iya ba ba su da gogewa da sanin yanda ya kamata su bullo abin ko kuma duk abin da suke ga mana ba gaskiya suke ga mana ba tunda yanzu misali in ba ku manta ba 2019 nan shugaban ɗan sandan Najeriya ya je majalisar ƙasa wajen kare maganar shanin kasafin kuɗin ƙasa inda ya faɗi ce budget ɗinsa na 2019 an ba su yace an ba su biliyan 200 ne ko da 20 yace amma gaba ɗaya abinda aka yi releasing abinda suka iya karɓa daga hannun gwamnati biliyan 20 ne to yanzu ya zaka zo ka ce ɗan sanda a Najeriya a ce biliyan 20 aka ba shi gudanar da aikin ɗan sanda a Najeriya a shekara guda amma ga majalisar ƙasa mai mutum 500 gaba ɗaya kada har ma ma'aikatan sa dribobin su gaje mutum 1000 da wani abu a ce ana daukar sama da kaso 30 na kasafin kudin kasar ana danka waɗannan mutanen kana kallo yanzu daga cewar sun zo sun ce a cire shugabannin tsaron kasar nan dan a ba su cin hanci aka kirkire cewar aje a gyara majalisa aka ba aka ce za a ware biliyan 37 su gyara majalisa kowa ya san wannan cin hanci ne aka bayar dan su daina magana cire jami'an tsaro da ake cewa a cire a canza su so da haka babu wani abu da za su ce yana buye idan har jami'an tsaron Najeriya gwamnatin Najeriya bata saka musu kudade ne da za su gudanar da ayyukansu bane ba dalilin da za a ce ba za a ga ƴan ƙasa wannan musani ba kaga mun san inda laifin yake mun san gwamnati tarayya ce bata ba su kuɗin da za su yi gudanar da ayyukansu na tsaro ba
Nasura Ashir Sharif na gamayar kungiyoyin arewacin Najeriya kenan kasancewar shigowar damuna a Najeriya da sauran yankunan Sahel hukumomin kasar ne mafi yawan bagar fata a duniya sun dau matakin yin feshin maganin kwari da tsuntsaye da kan yi barazana ga amfanin gona a duk shekara akan samu labarin wayan mafari ko tsuntsayen jan baki na darar ya kan gonaki da cinye yabanya ga rahoton wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir
kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu jihohi ke yi wajen bunƙasa ayyukan noma da wadatar ƙasa da abinci wasu lokuta yakan samu cikas sanadiyar barnar da tsuntsaye da kuma kwari da fara ke yi ga amfanin gona Professor Nasir Dole Ibrahim kwararre ne masani akan abin da ya shafi ɓannace-ɓannace da kwari da tsuntsaye ke yi ga amfanin gona
rayuwa tana son ta ci abinci wanda ya dace da ita a lokacin da ya dace kwari lokacin da ake an fito rani yanzu in ba irin hadama bane da ake da shinkafa ko sabuwa lokaci ne wanda yake suna neman abinci a kwari yanzu idan ba wai irin an samu irin bala'i ba suka yi ba amma akwai kasashe yanzu misali wasu kasashe namu na Afirka nan kusa-kusa sun fara samun wannan matsalar da za ka sun zo da yawa kuma in ba an ɗauki mataki ne dace ba to dole sun kusa gaskiya akan rasa abinci mai yawa
wannan ne yasa gwamnatin tarayya ta farga da wuri ta kaddamar da shirin heshen magani domin kashe kwari da fara da kuma tsuntsaye a jihohin arewa guda 12 wadanda ke makwabtaka da kasashen waje domin su ne suka fi fuskantar barazanar kwararowar fara da kuma tsuntsaye ministan ayyukan noma da albarkatun ƙasa na tarayyar Najeriya Muhammad Sabo Nanono ya ce an zaɓi jihar Kebbi a zaman inda za a kaddamar da wannan shirin saboda azamar da ke ga mutanen jihar da kuma kokarin da gwamnatin jiha ke yi wajen kulawa da ayyukan noma
kula da duniya ta ba mu matashiya tun wajen wata biyu da ya wuce cewa ana kyautu da kan wata illa ba a samu kullowar wannan cutuka na shukoki a wannan nahiya na Afirka kafin ka tuna bara an samu wannan a East Africa central Africa ana kyautu da kan wani kila za ta shigo nan jisa tun da wuri muka tanadi wannan abu kuma muna fata da ikon Allah muna da karfin da za mu yi maganin waɗannan abubuwa
a nata hawajin gwamnatin jihar Kebbi jinjina ta yi ga gwamnatin tarayya akan wada zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan 13 domin yaƙi da tsuntsaye da kuma fara waɗanda ke kawo cikas wanda hakan zai taimaka wajen ceto asarar da ake tabkawa sanadiyar ayyukan waɗannan kwarin
tsuntsaye suna zuwa daga ƙasa zuwa ƙasa yau kasashe hudu na East Africa da kayan gonan su ya lalace don haka dole ne Cameroon da Central Africa su kula dole ne Najeriya su kula munan Najeriya tsuntsaye mu da yawa da fara daga Niger da ke zuwa kuma daga Benin
ya zuwa yanzu dai shekara ta uku ke Najeriya da juna ana kaddamar da irin wannan aikin na feshi a jihar Kebbi ko yaya jama'ar waɗannan yankunan ke ji da wannan aikin
sunana Ali Aliyu Ziki Kamba Shiyar Zango Kamba sannan wannan abin yana da amfani domin ci gaba ne ga manoma da kuma waɗanda su ma suke masu cin abincin ma'ana waɗanda suke cin abincin kamar saboda za a samu karuwar abinci su masu cin abincin su daɗi wani samu ne su kuma noma su daɗi wani noman da sun kai.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
An gaishe ka Nasir da masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta Afirka ta yamma ta musanta zargin jami'an sojojinta da na Mali sun hallaka fiye da fararen hula 100 kan iyakar kasar da Mali. Zantawar sa da wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ministan yaɗa labaran kasar Salisu Muhammad Habi ya ce zargin ba shi da sahihanci.
Ne wanda wani da biyu ba saboda babu sannan yau shi da hunto abrasin da sai ta yi cewa kamar Niger na kace al'umma na ta saboda fadanci sunan ta da sune kwannan da tun da yau in yana tunani ya kamata abrasin da zai zo ba su kama Niger jaje saboda dan Niger dan kace su ne mutum ɗaruwa ɗaruwa ko nan a kan jiha Tilaberi ko jiha Difa ko kuma jiha Tawa kiran ko su kama jaje ba kamar su da kansu kama na kafe ba su yi muna sun yi abu mutanen su da ɗaukar kayan soji sun san zama ta kuma soji ne da zuwa na yake kidan ka ga abubuwa wani da ta dubin guya ya kuma su su bincika su gani a kanan kun abubuwa ba wani dadi ne ba sosai saboda wannan zan kage ko gare mu zan kariya
kamar kana nufin ita majalisar dinkin duniya ta yi wannan zargi ne ba tare da ta gudanar da bincike ba domin tantance zahirin abubuwan da suka faru
to kuma sannan da inda sai bincike ne mun ce zaka wato zo bincike a kada bincike a gani sosai da sosai kamar ana son a kace a ragguntar da sojoji na gobe su ko suna bakin gobe su kiyaka to ka ga yana nuna suna yin lalata bisu al'umma na farabullah to ka ga gobe kila ko sun zuba su ana yaki da su za su haji bilibili ce su dinga mutu an ce an zargin mu to ba zan waiki to na kaga ana kace su yana ragguntar da su kiran da kamata mu ko zama mu gani mazu su dinkin duniya da su da su da ya kamata zo mu tambaya da su a yanzu da ya gani kakanar kamar tun da mu ne shar muna da demokradiya kuma daga ƙa'idodi na yaki muna da sabbin abin fatiha tare da su muke muna tare da sojoji na barkan muna tare da nan minisuma muna tare da sojoji na amurka da sauransu na duka duka tare da su yake kenan ya kamata in an kai su ce sun sani kuma mun sani amma ba mu yarda a ce a yi muna ƙarya a yi muna kajiya a ce muna kashe farkon lamu mu da kanmu har ma shi minista ya faɗi ina faɗa tare da kalla an zarau ya ce zo ga kowane mutum da sun kace ya mutu a ranar shirin gidan kwasa talabiri inda cikin da nan tata akwai masu sai da musu sansu akwai masu sai da musu saluloli akwai masu sai da musu abubuwa da yawa akwai wanda ka kakka mu saboda ta yi zaman duniya to su ta dangana da ni da ni da ni in kuma yan mali yan mali na amma ka san ni shehu dan su san kiba cikin mu din je ke ba da matsala amma mu kuntan mu suna da matsala to shi ko an ga sai ka je mu dauka kama da wuta to ka samu naka ruwa
minista menene mataki na gaba kan wannan magana babban zargi ne idan aka zargi kasa da kashe fararen kula waɗanda ba sa dauke da makamai
da gaskiya ai ka san ba da sabawa kariyar ta kan wuri ba da diya kuma amma Allah da za a gani wanda gaskiya take a tabbatar da lallin jiya ba kashe wani kula ba da yin majalisa dukkan duniya da mutane a misiyar international da su ce suna wani wani da Dakar wani na Amerika muku wani duk dare na Allah sai kashe al'ummar Nijar su zo su gani kakana zai wannan abubuwa su tsaya al'ummar Nijar a basu lafiya su zama kukkuci hankali da yan ta da su aljihin gogi ku zo mu gina kasar mu gaba da shi da ɗaya kamata a yi.
Ministan labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammad Habi a zantawarsa da Sulaiman Muni Barma kenan. Masu sauraro kar a shafa kuna sauraron shirye-shiryen muryar Amurka daga nan Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Modella binta Asiro daga Washington su goce gabatar mana da shirin a daina shan kwaya. Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya. Sunana Binta Asiro, jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Sun ku suka ji a shirinmu da ya gabata inda aka tattauna da komandan NDLA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun kwayoyi. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na uku, za mu duba dalilan da ke kara yaduwar shaye-shaye, illoli da kuma yadda mata suka shiga cikin wannan mummunar tabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi. Koma jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz zai ci gaba da tattaunawa da komandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello.
Dan ka duba kamar yin fada wannan ana shigo da shi, wasu na ganin kan cewa mun sabon da tattaunawa ne, me yasa abin ke karuwa ne da
su? To ka san duk wani abu aka ce maka business ne ko sana'a, wasu sun riga sun take su cewa sana'a su suke nan ko abin da za su yi kenan. So dole za ka iya abinda kuma za su yi su samu kuɗi ko ya ne ko yadda wasu suke bari haka kuma su za su je su ce bari su je su ino su gari su ƙila ko za su samu sa'a a ciki. So haka ne mu za ka iya dole ne za ka samu waɗannan abubuwan.
A baya da aka yi kamar wannan a ta amma da baya maza ne yanzu kuma kusan a iya cewa ana kan san kasuwa mata masu fata su maza ya rama ne ke kuma masu na
kuma. Eh to a gaskiya dai mazan dai ino sun fi yawa duk kamar da muke yi, amma ba za ka iya ba a rasa dai matan ino jefi-jefi nan yadda su suke.
Idan mata suka rungu wannan muguwar ɗabi'a menene illa ga al'umma?
Ah akwai illoli da yawa, tunda ai ka san matan su ne suke gidaje, su ne suke da tare da yara, su ne suke fito. In kuma aka ce yara mata suna shaye-shaye nan ai kuma ai kaga ino wannan gaskiya zai jawo illoli da yawa. So shi yasa dai mu a cika da fadakarwa ana nuna musu illolin abubuwan nan kada ma su shiga cikin ta, kuma da suke shiki ino a nuna musu hanyoyin da za su iya fita.
Kwanaki na da wasu suke da amince shi a kamar ana ku bincike ke sa wa mata ne ba son karbi
wannan. Eh to ka eh a ba wai maganan kishiya bane ba, kawai dai wasu ino a daga abu ta din nan ne menene kuma kana wannan ya sha kamar dai yadda dai duk wani abu ne, inda kana da aboki kuma kana gari suna wannan harkan kuma amma su da yawa kuma za ga wani lokaci kila matan mu no an bar su gida ba su komai kuma ba kowa gida kila irin waɗannan abubuwan you know suna. Amma yanzu dai kaga zuwa nan za mu dai duba mu gani an samu waɗannan mutane kuma za mu bincika mu ga menene ya yasa ba zan iya sanna jin Adamawa ba tunda dai zuwa nan kai ne, amma dai nan dai gaba muna iya bayan mun yi binciken mu za mu iya sani ko me yasa su kuma suke shiga cikin ta.
Alhaji Idris, a bayan da mutum kame ga wani suke kunka da mafi su wani ɗauki ko kuma wani aiki da wani ko kuma kuke shi da batun a dawo da tunani ko kuma abin da ke da rehabilitation wanda suka samu kansu da dama wani da karko akwai bujuwa sai da akwai kaza da sassa kamar ya ci bi nan kuna da ita nan a shi kusa kwanan nan yau.
Eh muna da shi, muna da ita nan, ina jin nan muna da mutane ko takwas ne yanzu a ciki da suke wannan suna nan tare da mu.
Wani zai tare kamar kan cewa sai kun kamo ne ga wanda bai sani ba, ga wanda fili kwana ne kamar kan cewa a misali idan yana da wani wanda na fahimci ko kuma tsara ne ko kuma dan wani da yake da zan kai kawo shi kuma ya
kawo. Haka za ka iya kawo shi duk wanda ka ga yana shaye-shaye ko dan uwanka ne ko ɗanka ne ko makwabcinka ne ko wane kana iya zuwa da shi nan sai ku zo za a dudduba a gani a tambaye shi ko akwai inda za mu aje su. Zuwa daga wata da uku zuwa ga kimanin wata shida mun za a je sunan kuma nuna musu illolin waɗannan abubuwan a zo da iyayensu su da kodawa za su ban nan a samu su sana'a ko kuma dai makaranta za su je, kuma alhamdulillah dai waɗanda dai muke yi a nan idan suna nasara kuma bayan sun bar haka inda sun banna kuma koda ba san banna akan ba su lokuta sun ga dawowa kuma mun ne a ci gaba da duba su ka ba su haka ne
yake wannan na cikin tsarin magance wannan matsala shi ne zuwa kan su samu su da karwa ya lamarin ne
eh haka ne nan ma muna zuwa makarantun na fadakar da su don akwai bangaren mu da yake kula da wannan kuma da babban kan su bane ko da kasuwanni ne ino makarantu ne wuraren addini ne duka haka dai ana zagayawa da fadakar da mutane
an ce ba a tsara irin wannan musamman a irin manyan makarantu gaba da makarantu da kuma jami'o'i a jihar da ma na san a baya an tsama ta kafa kan wannan kuma ta ku da wasu jami'o'i cikin da yayi wannan makarantu
eh har yanzu haka kaje tunda nazo naji ina ko akwai makarantun ma irin waɗannan da muka ga muka rubutawa ce wannan sun kai musu ziyara so muka je muka kai ziyaran shi ne duk irin waɗannan abubuwa ne zamu tattauna saboda su ma sukan taimaka mu ga musu kuma su ma su da kansu su yada cikin makarantun su koda ba mu anan
to masu sauraro sai kuma dan Allah ya kai mu wani mako inda zamu kawo maku kashi na hudu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke dauka kan yaki da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Levels Gresham wacce ta hada shirin ni Binti Asiro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri masu sauraro da wannan muka zo shirin mu na karshe sharhin jaridun Najeriya da baban girjibin ya hada mana
a sharhin jaridun ne da jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne zuwa ga rikicin cikin gida na fadar shugaban kasa inda tace yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari a karan farko ya bayyana cewa dole ne a bar doka ta yi aikin ta don gane da takaddamar da hukunno kai tsakanin uwar gidansa da kuma daya daga cikin ma'aikatansa lamarin da ya kai ga yanzu haka an tsare wasu jami'an tsaro dake bada kariya ga uwar gidan shugaban kasa a wata sanarwa da mai taimaka shugaban kasa ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya fitar ya tabbatar cewa lamarin da ya faru bai da hatsari ga shugaban kasa ko kuma wasu ma'aikatan fadar shugaban kasa don haka sanarwar ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yana cikin koshin lafiya kuma babu wani abin damuwa game da wannan takaddama da tukunno kai a fadar sai kuma jaridar Punch ita kuma da ta ce yanzu haka babban sufeto jiran 'yan sandan Najeriya ya ki bin umarnin uwar gidan shugaban kasa na sako manyan hadimanta da aka tsare bayan takaddama da tukunno kai tsakaninta da daya daga cikin mai taimakawa shugaban kasa Muhammadu Buhari wato Yusuf Sabiu da aka fi sani da Tunde takarrumar da ya bayyana cewa ta kunno kai ne sakamakon umarnin da uwar gidan shugaban kasa ta baiwa hadimin na shugaban kasa wato Yusuf Sabiu wanda shi ma tamkar da yake ga shugaban kasa bayan tafiyar da ya a zuwa birnin Lagos cewa ya killace kansa na makonni biyu domin rigakafin cutar corona amma kuma da ke bin umarnin ta na sa'in sade ya kai ga uwar gidan shugaban kasa tare da wasu masu bata kariya sun yi dramikiya a gidan Yusuf Sabiu lamarin da ta kai ga an harba bindiga a fadar shugaban kasa uwar gidan shugaban kasan da ta yi amfani da shafinta na Twitter wajen yin kira ga babban sufeto jiran na 'yan sandan Najeriya da ya sako mata masu bata kariya da aka kama sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin labaran ta cewa kungiyar kristoci reshen arewacin Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran jami'an tsaro su tayi tsaye wajen kawo karshen rashin tsaro da yanzu haka ake neman ya mamaye yankin na arewacin Najeriya a sanarwar da daya daga cikin shugabannin kungiyar Reverend Farm ya fitar ya tayi shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Osu Banjo da shugabannin majalisar dattijai da na wakilai birnin ranar demokradiyya a kasar sai dai kuma ya bayyana takaicin yadda rashin tsaro yake ci gaba da mamaye yankin arewacin Najeriya da ke zama koma baya ta fannoni da dama sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne ta bangaren tsaro inda ake cewa makon da ya gabata kadai kimanin mutane 140 ne suka rasa rayukansu a harhare daban-daban da 'yan bindiga suka kai sassa daban-daban na kasar musamman ma dai arewacin Najeriya a cewar jaridar Premium Times binciken da ta gudanar ya nuna cewa an kai harhare a sassa daban-daban na yankunan arewacin Najeriya inda kuma hakan ya haifar da asarar rayuka da dama jihohin kuwa sun hada da Sokoto Zamfara, Katsina, Borno, da Benue, da Taraba, Babangida Brown, Murya Amurka daga Nigeria.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Halima Abdurrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya, wassalamu.